الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتور كينا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نال الإمام الزبيدي زامو تاشي رأيو زامو درسينا 22 وما زامو تاشي عندما لك توا أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوهي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قال الأسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وانا حديث إمام البخاري روى توشي أكركش باب من أجاب الفتوى بإشارة الرأس واليد وتباب انك بيان واندي أنسى فتواه دنوني دهنونسا وكما دكانسا أتنبيشي أبو كذا لا تسينوني دهنوني هكا ko kuwa bi halatta ba sai kada kansa haka ya ce bi halatta to ko da hannu nan ma zai iya nunawa in yayi haka ma'anarsa bai yi ba kenan ko kuma yayi haka ma'ana ya halatta gurgudun yanda kowanne suke al'ada wato ko kuma al'adan magana su ta gudana wajen nuni da hannu ko kuma nuni da kai to wannan hadisin saboda a cikinsa akwai ba da ilimi da nuni shi yasa ya kawo shi a karkashin wannan babi حديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وتنسك عنهما وتو إن أبا متبني نمجني إذن بابا صحابيني دلوكة إن أكا أم بتيشي سيأتي رضي الله عنهما ألا أجد سوشيد بابا كما عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس فما إما تتي قال ببات وعنهما سيأتي عنها كما أن عائشة سيأتي رضي الله عنها تريد شو بابا أنت صحابيني to me yasa saboda in an ce an huma watakila za a kasa gane namiji ne ko mace ce ko za ka yi mace ce sai a ce an haɗin kawai ba sai an haɗa da baban ba so za ka asma'u binti abi bakarin ko mu ce radiyallahu anha ko radiyallahu anhuma duk ɗaya ne ba manta sahabi ne shine sayyidina abubakar so za ka asma'u yar sayyidina abubakar ne radiyallahu anha kuma matan az-zubairu bin al-awam saboda haka tana da daraja a cikin mata daraja mai yawa babanta shine yafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abokinsa kuma babanta siddiqi ne yana da daraja wato ta kololuwa bayan annaba ba wanda ya kai shi daraja sannan kuma babanta an masa albishir da aljanna tun yana raye an san cewa dan aljanna ne to haka ne mijinta ma الزبير بن العوام إن أتكين العشرة المبشرون بالجنة متون قوم وأن أكا مسوء البشر دا الجنة سوى دا أكا تنتنا رأي تنا ديقين بابا أنت دان الجنة أن يكون مجن تما دان الجنة سوى دا أكا وأنهم باكر من درجة تساموها واتو يرمي درجة أن يكون ما تر مي درجة كما ما من مي درجة لأن دا قلت أبنى عبد الله بن الزبير أنتني عبد الله بن الزبير شهرنا صحابي ɗaya daga cikin fuqaha ussahaba yani malamai a cikin sahabbai tare da cewa yana daga cikin yara a sahabban wato ɗaya daga cikin al'abadila ko al'abadala wato abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn amri bin as wannan abdullahi abdullahi guda hudu suna da daraja ta kololuwa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka asma'u binti abi bakar tana da daraja mijin babanta mai daraja ne mijinta mai daraja ne kuma danta ma mai daraja ne kamar abunnan sayyidina ko kuma annabi yusuf da manzala ta sallama yake bonsa yana cewa al-karim ibn al-karim ibn al-karim wato mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shi annabi ne babansa annabi ne sannan kakansa ma annabi ne babansa annabi yaqub kakansa kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar matar abdullahi abunnan umar bin abdul aziz babanta khalifa kakanta khalifa mijinta khalifa yan uwanta khalifofi yace mata bintul khalifati wal khalifatu zawjuha ukhul khalaifi wal khalifatu jadduha saboda haka yar khalifa jikan khalifa mijinta khalifa yan uwanta ma dukkanin su khalifofi asma'u binti abi bakrin ita ce wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo hijira da abubakar za su shiga garo saurin su kuyo kafurai to an gaya mata cewa ga inda za a je kuma ita ne za ta dinga kai musu abinci to da kafurai suka zo ba su same su ba a gidan sai na Abubakar da ta suka yi sallama ta fito suka ce mata ina babanki tace bata sani ba sai suka kinka mata mari saboda in ta fada za su cutar da su amma kuma ita ne take kai musu abinci idan tana tafiya sai ta dinga jan gezan gelenta yana ainihin wato rufe inda ta alamun kafafuwa na tafiyanta yana bishewa in ta taka zai yi alama to sai ainihin gelenta ya dinga sharewa saboda haka ba za a ga alamar tafiyan mutum ba kuma na ce mata zatu nidaqain wato mai tsamara guda biyu saboda gelenta da take tsamara da shi wata ran idan da ta je dama tana da wata igiya da take rataya musu abinci a kogon da ta je sai ta resa sai ta tsaga gelen guda biyu sai ta yi tsamara da rabin kuma ta rataya musu abincin su da shi daga na ka ambace ta zatu nidaqain wato mai gele guda biyu ko abun damara guda biyu wannan sai zama daraja a gare ta saboda ka asma'u yar sayyidina abubakar ne kuma mai daraja ne kuma sayyidina abubakar yana da mata kuma da ake ce mata asma'u asma'u bintu umayyi sai dai ba ita ce mahaifiyar wannan asma'un ba wanda ta haifu a dhulhulaifa a lokacin da za a tafi aikin haji ta haifi muhammad bin abubakar lokacin za a yi harama da aikin haji a tafi manzo Allah ta sa ya umurce ta ta yi harama din kamar yadda kowa yake harama amma ba za ta yi tsawafi ba har sai jini wato ya dauke mata kuma asma'u bintu umayyis ita ce ta wanki sai ta abubakar wato lokacin da ya rasu ya halatta miji ya wanke matarsa mata ta wanke mijinta miji ya wanke matarsa wata ran sai abunnan aisha radiyallahu anha sai take cewa wara asa wayyo kaina sai manzo Allah ya ce to me zai dame ki da zaki mutu in miki wanka in miki likafani ai babu wani matsala wannan shi yake nuna miji yana wanke matarsa in ta rasu sannan kuma mata tana wanke mijinta idan ya rasu wannan kuma aisha radiyallahu anha bayan manzo Allah ya tsaya bar duniya wanda sayyidina ali da al-abbas suka masa wanka sai take cewa da na sani da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai matansa da matansa ne za su wanke shi za su masa wanka na gawa sannan asma'u bintu amana asma'u bintu umayyi da sayyidina abubakar ya rasu ita ce ta masa wanka wannan sai zama hujja na cewa mace tana wanke mijinta saboda tana iya ganin tsiraicin sa yana raye to bayan ya rasu ma ba laifi bane don ta ga tsiraicin sa shine ibn rushd yake fada a manzuman sa yana cewa warakhasu lizawjin ghasla zawja wa haya kazaka izli asma hujja malamai sun yi rongome miji zai wanke mata matarsa mata tana iya wanke mijinta saboda akwai hujja dangane da ko a cikin aikin da asma'u bintu umayyi sai da ta wanke sayyidina abubakar radiyallahu anhu qalat asma'u tace ataitu aisha radiyallahu anha nazo wajen aisha Allah ya dade ita wato aisha yatta kenan yar uwar ta ce nazo wajen aisha Allah ya dade ita wahiya tusalli alhalin tana salla fa qultu sai nace ma sha'anun nas me yake faruwa ne me yake damun mutane wato taga mutane suna salla ko kuma ta samu Aisha tana sallah, mutane kuma hankalinsu a tashi, sai take cewa ma sha'anun nas, me ya faru da jama'a ne, na gansu sun razana, jikinsu na rawa, me yake faruwa ne? Shikenan abin nan, fa asharat ila sama, maimakon ta ce ga abin da ya faru, fa asharat ila sama, sai ta nuni zuwa ga sama, ta nuna sama. Fa iza annasu qiyamun, ta nuna saman nan ma'ana ta nuna cewa rana ce ta kusufi. Daga idon kiki gani, tana gani sai ta ga alamun an kama rana, shine kusufu shams, kamar yadda ake kama wata. Wato wannan taurari guda biyu akan kama su, ma'ana sukan kauce hanya ko wani abu ya faru da su wanda ake ce musu kusufi shamsi, a ce kusufu al-qamar. Wannan kuma ya fi faruwa a na wata fiye da na rana, yana da wuya ka ji an kama rana, amma wata ana yawan kama wata ne. To wannan kuma ayoyi ne daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala wanda yake tsori sa bayinsa da su, kamar yadda za mu karanta a gaba. Wato suna kas haka na kasancewa da rana da wata, saboda mutane su ji tsoron Allah, su ji tsoron ko alkiyama ne za ta tashi, domin su shiga taitayinsu, su gyara halayensu, shi ne ma'anan wannan. Shi yasa sai ta ga mutane duk a razane, hankalinsu a tashi, ba ta san me yake faruwa ba. Aisha tana ta sallah, sai aka nuna mata cewa, aka nuna mata sama, sai ta ga cewa an kama wata. To kaga babu abun nan, wannan ba ana yin sa ne saboda wani dalili ba, ana yin sa ne saboda a tsoritar da wato mutane su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan wannan din kuma yana nuna wato kimar rana din da wata, saboda sauran taurarin ba a kama su, wato ba sa samun matsala, sai rana da wata ne suke samun matsala. So da haka malamai suka ce in kaga mutum yana samun ibtila'i da masifa a rayuwa, to alaman Ubangiji ta'ala zai ɗaukaka darajarsa ne. Shi yasa annabawa su suka fi shiga matsala da masifu da bala'i da rashin lafiya. Rashin lafiyarsu yana tsanani fiye da na sauran al'umma, saboda darajarsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ne yake cewa binnan ya man ladhi bi surufi ad-dahri ayyarana hal ana dad-daru illa man lahu khataru ama tara al-bahra ya'lu fawqahu jiyafun وتستقر بأقصى قعره الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يقصف إلا الشمس والقمر وقل للذي بصروف الدار عيرنا فجاء دمي أيبا تامو تبود وتمسيفا لتكي سامم فأيب تنبايا سامم مسيفا الدنيا سيدو ينادى درجة إن كان هذا درجة سيألا يدنغا وتجربنك دومين يتوكك درجنك دون هكي سامو توكك وأقولكم جربا واندي حي kafin ya samu wannan ɗaukaka ɗin. Saboda malai sun ce qanatirul minani ko kuma abu na khaza'inul minani ala qanatirul mihani, taskoki na baiwa suna bisa kadarkun jarrabawa, wato gada, sai ka hai wata gada ta jarrabawa kafin ka samu wata baiwa da Ubangiji ta'ala zai maka ko wata ɗaukaka. Suke musu misali da cewa baka ga wato mushe dabba in ta yi mushe a cikin ruwa sai ta yi bomburo a sama, alaman ba ta da daraja. Lulu'i kuma yana nan ƙarƙashin ruwa, ruwa na danne shi, sai ka nitso kafin ka iya ɗauko shi. Sannan yace akwai taurari da yawa a sama, amma babu tauraron da ake kamawa sai rana da wata. Saboda me? Saboda ɗaukakansu. To shikenan Aisha radiyallahu anha sai ta mata nuni, ta ce ki duba sama, da ta kalli sama ɗin fa idan nasu qiyamun, sai gashi mutane suna tsaye suna ta sallah, suna salatul kusufi a masallaci. Hankali ya tashi, ana ta yin sallah. Faƙala sai ta ce subhanallah, farki ya tabbatar ma Ubangiji ta'ala. Idan ka ga wani abun tashin hankali sai ka ce subhanallah, ko wani abun mamaki subhanallah, farki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wato ka tsarkake shi daga dukkan wani abu na aibi, kuma ka siffanta shi da dukkan siffofi na yabo. Qultu, ta ce sai na ce ayatun, ita asma'un kenan, na ce ayatun, aya ne, ma'ana wani dalili ne da yake nuna ƙuduran Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan ɗin yana tsoritar da bayin Allah su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ma'anan aya. Ayatun fa asharat bi ra'siha ainahum, sai ta yi nuni da kanta, ta mata nuni da kanta, ta ce eh, ma'ana ta ce na'am, aya ce. Ma'anar aya ce ba rana da wata ba sa kisfewa saboda wani dalili, sai don me? Sai don ya zama tsoritarwa ga bayin Allah. Wannan kuma ina nuna i'tiqadin da jahiliya suke yi ko Larabawa a zamanin jahiliya ba haka bane. Wato idan rana ta yi kusufi, su a wurin su an haifi wani babban mutum ne ko babban mutum ya rasu, zan ta so ya tambaye su ko sun ga wata daga cikin sabon sai me kuke faɗa ne a zamanin jahiliya idan irin wannan ya faru, da sai ai wani babba ne aka haife shi ko kuma wani babba ne ya rasu. To shi yasa lokacin da Ibrahim Mu'azzam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kaga wannan tashin hankali ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka saboda rasuwan ɗansa, har yake cewa innal ayna tadma wal qalbu yahzan ولا نقول الا ما يرضي الله عز وجل وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. ido yana hawaye zuciya tana bakin ciki amma ba abun da zamu fada sai abun da zai yardar da Allah subhanahu wataala, mana ba zamu yi sabon Allah ba, ba zamu irin abubuwa na jahiliya muke dinga marin fiskansa yana yaga wuyan rigansa wayyo Allah wayyo Allah ya shiga uku ba, ba mu yi wannan ba. Shi yasa manzo Allah sai ya hana wannan, laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wati al-jahiliya, baya tare da mu wanda yake dukan fiskansa yana marin fiskansa yake tsaga wuyan rigansa yake dawa irin na jahiliya ya halaka ya shiga uku, duk wanda musiba ta same shi yake haka baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mu ba abunda zamu fada sai abunda zai yarda da Allah subhanahu wataala, amma sai ce wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun, lalle mu muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim. Kinan ya halatta idan aka maka rasuwa ka ji bakin cikin rabuwa da dan uwanka, ya halatta idon ka yi kuka wato hawaye su dinga zuba, amma ka dinga ihu na wayyo Allah ka halaka ka shiga uku, wannan ba yadda ba, wannan kaman kana fushi da ikon Allah ne. Inna lillahi ma khaza wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, duk abinda Allah ya karba dama shi ya bada shi, ko ne abu kuma yana da ajali, idan ajalin sai zo kuma ba za a kara masa ba. Shi yasa tana manzala sama ya je wajen wata jikarsa tana gargarar rasuwa, sai aka ga hawaye yana zuba a idonsa, cikin sai aka tambaye shi ya rasul sai wani yace daga cikin sabai yace ya rasul har kai din ma, mana kana hana mu mu yi kuka kuma kai ma gashi kana yi. To sai manzala sama sai yace ai wannan wata rahama ne wanda Allah yake sanya ta a zuciyar wanda ya ga dama, mana ba kuka da hawaye ne ana ba, wato an hana kuka mai sauti ne, kuka mai sauti irin wanda ake a zamanin jahiliya, irin wanda wasu kasashe suke yi har da ko wata zabiya mai ihu idan wani ya rasu a biya ta kuɗi tana irin wannan ihu na shewa da sauransu, to irin sa ne wanda aka hana. Amma kuka na hawaye wannan ya halatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai sun yi, kuma lokacin da aka kashe Hamza a yakin Uhud nan ma sahabbai sun yi. Shi yasa Hassan bin Sabit yake cewa bakat aini fa haqqa laha bukaha وما يغني البكاء ولا العويل غداتا ابنا بكت عيني فحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل تنامن تصورن بيتتك محل الشاهد شيني بكت عيني فحق لها بكاها بيتي بكاها واتو ايدونا ياي كوكا سيتي فحق لها بكاها يا تنتنت تي كوكا سيتي كما وما يغني البكاء كوكا بايا مي وداتروا nan bai ce buka ba sai ce buka'u walal awilu ko wayyo Allah na shiga uku. To sai ma Ibnul Qayyim sai yake bambance tsakanin albuka da albuka'u, ya halatta albuka shine kuka na hawa kawai don cewa fa haqa abunda bakat aini fa haqa laha buka, ido na yayi kuka ya cancanta kuka, kuka na sai ce wa ma yughni albuka'u, kuka na sauti kuma bai da amfani, walal awilu ko ihu idan aka yi wa mutum rasuwa wannan bai da amfani. Kenan sabai suna yin kuka na zubar da hawaye amma ba sa yin kuka kuma wanda yake na ifu wayyo Allah an shiga uku, shine al-awil ko as-suraqu, wanda mazala sasama yake cewa innal mayyita la yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayhi, mamaci yana ana masa azaba da kukan da iyalansa suka masa, kuka na sauti amma da sharadin ya san za a yi bai hana ba, ko kuma shi ya wasiti ayi irin wannan kukan kamar yanda a zamanin jahiliya suke ba da wasiti ayi kuka a musu kuka, wai wannan kaman wata daraja ne idan mutum ya mutu a masa kuka mai yawa, to sai su dinga ba da wasiki cewa a dinga a musu kuka mai yawa bayan sun rasu, domin wannan din daraja ne a wurin su. Wani ya cewa izamitu fakini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yamnata ma'badi, idan na mutu yana ga matarsa ne wasiki yake bayarwa, in na mutu kimin kuka irin yanda ya cancanta amini, kuma ki dinga tsaga wuyan riganki ya ke yar ma'bad wato matarsa kenan. To wannan ne shari'a ta hana. Sai aka ce ana yi wa mamaci azaba in aka masa irin wannan kuka mai sauti din. Ana yi masa azaba. To sai malamai suka yi sabani kuma to in an ce za a masa azaba wata kila ba shi umurni da wannan ba kuma wala taziru waziratun bizra ukhra laysa wani ba shafa wani shi yasa Aisha ta inkari wannan hadisi. To amma fassaran hadisin shine in kai wasiti a maka irin na jahiliya ko kuma Sheikh Islami Taimiya ce azaban da ake masa shine yana jin haushi, haushin ana masa kuka don mamaci yakan iya sani me ake yi. Saboda haka ya rasu ana ta kuka sai ke jin haushin iyalansa, don me yasa za su yi kuka? Wannan abu ya saba wa shari'a. To shine azabtar da shi da ake kenan wannan jin haushin da yake kawai. Saboda haka kenan kuka mai sauti ba shi da amfani, wato kuka na hawaye shine wanda ba shi da laifi. To lokacin da Ibrahim Mu'azzam ya rasu, masifa ce mai girma a ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Shikenan a lokacin sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sai suka ce ai rana ta yi kusufi, sai aka dace kuma rana ta yi kusufi a wannan rana, an kama rana. Sai suka ce to ai rana ta yi kusufi ne saboda me? Mutuwan Ibrahim Mu'azzam. Kamar yadda Mughini Shu'ba ya ruwaito a hadisi hicce yana cewa in kasafati shamsu ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibrahim فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الرحمن لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فدعوا الله وصلوا حتى تنكشف عنكم. حديث البخاري ده مسلم. إبريتي رانا تارك صوفي أزامن من ظن الله صلى الله عليه وسلم لو كتن ده Ibrahim ya rasu ko ranan da Ibrahim dan manzala taslama ya rasu, sai mutane suka dinga cewa ai rana ta yi kusufi, an kama rana saboda mutuwan Ibrahim. To manzala taslama sai ji wannan labarin sai ce a rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana Allah ne yake nuna ikonsa. Abu yana tafiya ranan nan haka take tafiya ba matsala, wata ran kuma sai ta samu matsala, haka nan watan nan ba matsala, wata ran kuma sai ta samu matsala. To Allah ta'ala yana yin haka don ya tsoratar da bayinsa. Yace ba sa mutuwa domin babunan rana da wata ba sa kusufi don mutuwan wani ko rayuwarsa. Sai dai ayoyi ne guda biyu wanda Allah ke tsoratar da bayinsa da su. Idan kuka ga rana ko wata ta yi kusufi, to ku yi kama yin addu'a, ku dinga yin sallah har sai wannan kusufin ya yayi. Saboda haka kenan in aka kama rana ko wata addu'a ake yi. Sai a dinga addu'a ana roƙon Allah subhanahu wataala ya yi wannan abu. Sannan a dinga yin sallah, salatul khusufi, sallah mai raka'a biyu ruku'u nawa, ruku'u hudu, raka'a biyu ruku'u hudu, kowane raka'a ruku'unta guda biyu. In kai kira'a kaman ka karanta suratul baqara, kai ruku'u dogo shi ma dadewansa kaman a karanta suratul baqara, sai ka sake dagowa sai ka karanta suratul ali imran shi ma kai ruku'u dogo kaman a karanta suratul ali imran sai ka dago, sannan sai ka tafi ainihin sujjada, kai sujjada biyu kamar yadda aka saba a kowace raka. In ka dago kuma za ka yi tsayuwa dogo kamar a karanta suratul nisa'i, sai kai ruku'u shi ma dogo kamar a karanta suratul nisa'i, sai ka dago sai ka sake karanta ma'ida ko kira'an da ya kai tsawon suratul ma'ida, ka sake ruku'u dogo kamar haka, sannan sai ka tafi wato sujjada, kai sujjada guda. Saboda haka wannan sallan sai ta ci da sauran wato salloli gaba daya. To shine ake yi har Allah subhanahu wataala yayi abu. To sai malamai kuma suka yi sabani, to sallan kusuful qamar shi ma irin wannan ake masa, don kusuful shamsi manzo Allah ta sama ya bada samfur na ainihin wato abun nan yanda ake yi ruku'u biyu ko wace raka'a. To kusuful qamar fa shi ma haka ne, so su malamai suka ce haka ne don manzo Allah ta sama ya hade su guda biyun, yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayati rahman la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idha ra'aytum zalika fadda'u ila salah. In kuka ga haka ku tashi ku yi sallah da rana da wata in aka kama. Sai suka ce to ya bada samfur na me, na wata, na rana, to na watan shi ma haka za a yi. Wasu malin su ce kamar malikiya suka ce in an kama wata manzo Allah ya ce a yi sallah, amma ba mu samu hadisi ingantacce da ya nuna mana ruku'u biyu za a dinga yi a kowace raka'a. To da haka sai a yi ta kamar yadda ake sauran nafilu, in an ce a yi sallah to an san yadda ake yin sallah da. To da haka za a yi ta nafila ne, ba za a yi jam'inta ba, kowa ya je ya yi ta nafila shi kadai yana sallah ainihin a gidansa. ba sai an haɗu a masallaci ba, saboda ba a ruwaito manzala ta salama ya haɗa jam'i na ainihin kama wata ba, amma na rana kan an ruwaito yayi kuma bai su masu. Ibn Kanyarin jayar da mazhaban Malikiya a cikin Zadul Ma'ad yace dalili shine an ruwaito mana yanda manzala ta salama ya salatu khusufi shamsi yanda aka kama wata, amma ba ruwaito mana kuma yanda ya sallah yanda abin yanda aka kama rana, amma ba ruwaito mana yanda ya sallah lokacin da aka kama wata ba. Yace kama wata kuma yafi faruwa fiye da kama rana. To da a ce ya tara jama'a ya jam'i da an ruwaito mana cewa jami'i ake irin na kusufin kamar abin na kusufin shamsi yanda ake kama wata, to da aka Ibn Kaisirin jari da mazhabar Malikiya anan. To da aka kenan kowanne malamai sun faɗa kuma kowanne akwai alaman dalili a kansa, amma dai abinda yake zahiri shine salatu kusufil abinna shamsi ana mata jam'i, kusufil kamar kuma ba a ruwaito ana mata jam'i ba, sai dai wani hadisi da yake nuna kaman duk iri dai ne, don ya ce ku je ku yi sallah idan aka kama rana ko aka kama wata. Don duk da yawa mutum yakan iya sanin an kama wata, in ka rayu kaɗan shekara 10-20 za ka san cewa an kama wata, amma kamun rana a ce an kama rana wani har ya gama rayuwarsa bai taɓa gani ba. Wani hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi, shikenan sai yace faqumtu, wato ita Asma'u bintu Abi Bakar tace faqumtu sai na tashi. Me ma'anar na tashi? Ai faqumtu fi sallah, ni ma sai na kama sallah, domin tace fa idan nasu qiyamun, sai gashi mutane suna tsaye, tana nufin suna tsaye suna sallah a masallaci, saboda haka ita ma tace faqumtu sai na tashi, ma'ana faqumtu fi sallah sai na tashi na kama sallah ne ma, duk wanda yaga an kama rana ko an kama wata ya tashi kama sallah. Tace sai tace tajallanil ghashayu hatta tajallanil ghashayu, har suma ya lullube ni, shine ma'anan tajallanil ghashayu. Tajallani ma'ana ya lullube ni, al-ghashaw kuma shine suma. Hatta tajallanil ghashaw ay ghatanil ighma'u, wato suma tunda na suma babu tsoro, saboda ta tsori ta ta kama sallah inda ta suma. A wata ruwayan alani al-ghashaw duk ma'anan sa ne, ko ana ko alani ne ko ta duk ɗaya ne, ko alanil ghashaw ko tajallanil ghashaw ko ghatanil ghashaw wa huwa bi ma'ana, duk ma'anan sa ne. Saboda haka suma ya lullube ni. Tanzu ka duba wato zamani yanda yake canjawa malam. A da zamanin sabon aka kama rana ko wata hankali tashi yake a shiga cikin damuwa har wasu suna suma, amma yanzu da za a kama rana ko wata a wannan zamani, ina ji mata ne hankalinsu zai tashi kila cikin gidaje da yara, ka yaro ma ba lallai fahimta ba, mata dai kila su tsori ta, amma mutane kaga suna ta harkokinsu ko damuwa ba su yi ba, sallan ma wani baya yi, sai dai a dinga kallo a dinga buga wayoyi, kuma a garinku an kama wata Allah an kama har kasar waje a dinga bugawa. Ina ce lokacin da aka kama wata anan ina jiyo da wani ya buga mai don ya tabbatar da abin duniya ne ko kuma ya Najeriya ne, na ce eh lallai an kama anan ma, kawai sai dai a yi tahiran abun, amma ba hankali ba ya tashi kwata-kwata ba ya tashi. Kuma manzala ta tsaya ce hakan na faruwa ne don Allah ya tsori ta bayansa, me yasa ba za mu tsori ta ba? Kaga mutane kenan ba sa tsoron tashi alkiyama, in suna tsoron ma kaɗan ne, ko ba sa kusanto da tashi alkiyama, ba sa kusanto da ita, suna kai ta nesa ne, shi yasa in irin wannan ya faru ba za a ji tsoro a shiga tashin hankali ba. Manzala ta salama in ya ga hadiri ya tsoro sai ka ga ya shiga ya fita ya kasa zama, in ji Aisha a tambaye shi me yasa haka, ita ina tsoron kada tashi alkiyama, ko irin ainihin abun nan hadirin da aka yi wa mutanen adawa rihu adin falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatin qala عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. saboda haka hadiri suka hango su ma hada sai suka ce ah dama an musu fari, sai suka ce kai ga ruwan sama alhamdulillah za mu samu ruwa yau kan za mu samu ruwa. To a sai iska ne da azaba mai tsanani wanda za ta halakar da su, kawai shikenan sai ya zama ruwan azaba maimakon ruwan sama, aka halakar da su gaba ɗaya. Manzala ta ce ina tsoron kar ya zama irin wannan iska ne, shi yasa in hadiri ya faru hadiri ya tsoro ya shiga ya fita yana ta'addu'a, yana ta'addu'a bai ci ta zama ba har sai ya ga ana ruwa tukunna. Amma mu ka ga irin wannan abubuwan ba sa tsori ta a kama watan ko damuwa, mutum yana ta harkokinsa kawai, kaɗan ne daga cikin mutane suke sallah ranan ma haka, in dai ka sai dai wataƙila in an yi kama ta sosai yanda gari ya yi duhu gaba ɗaya, yana biyu wannan kam kowa zai tsori ta. a ce an kama har ba haske gari ya yi duhu, to kila ina ji za a yi ta rufe shaguna, kowa zai rufe har wurin abin nan, wurin aikinsa. Amma bai daɗe ba an taɓa kama rana, wani ma bai san an kama ta ba. Gashi nan an kama ta ta canja, sai dai kawai wani in ya lura sosai mutum ya rufe sai an kama rana yau fa. Wasu suka kama sallah a masallaci, amma ‘yan kasuwa galibi suna ta harkokinsu na kasuwanci ba su san ma an kama rana ba. Kuma bai daɗe ba, bai wuce shekara biyar ko shida ba ina ji. Wani bai sani ba, har abun ya ƙara, ya ba shi labarin ai an kama rana. To inda da ne hankali tashi zai yi. Amma matsalan shi ne muna nesanta tashin alƙiyama ne, kuma tashin alƙiyama a kusa take, don Ubangiji ta zata yi iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa kullu atin qarib. Saboda haka yace alƙiyama ta kusa ta tashi. Ata amru llahi fala tastajilu. Alƙiyama ta zo, kar ku gaggawanta. Saboda haka abu ne kusa, amma muna kai shi nesa, sai yasa in bala'i ya faru ba za ka ji hankali yana tashi ba. Kowa yana ne sai kawai shi yana da garanti alƙiyama ba za ta tashi yanzu. To wannan ɗin fa shi yasa zukatanmu suke da tsatsa, ba su da taushi, babu tsoron Allah a cikin zukatan jama'a, saboda ana nisan ta tashi alƙiyama. Alƙiyaman da ake tsori ta mutane ita ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyakun. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ كُلُّ رَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فِي أَنْ هَلَكَ دَأَلَ وَنْدَ إِيمَانِ دَأَلَ دَنَا لَاهِرَا يَيْ كَذَا كُو كَر يَيْ كَذَا سَبُودَ رَانَ لَاهِرَان أَبُنْ صُورُونِي وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ كُجِ صُورُ آيَة تَكَرْشِي دَ تَسَوْقَا قُرْآنِي كُجِ صُورُن رَانَن دَ زَاكُو كُومَا إِزُوا غَ اللَّهِ تَعَالَى إِتَ فِي رَانَ الْقِيَامَةِ تَكَامَتَا أَتِي أَكُو صُورُن وَنَّن رَانَ. Saboda haka Asma binti Abubakar ta kama sallah har sanda ta suma. Faja'altu asubbu ala ra'sil ma'a, tace sai na hadu ina zuba ruwa a kaina, inji Asma'u, ina zuba a kaina ruwa, ina ta zuba a kaina ruwa don ta farfado. Tace fahamidallaha azza wa jalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ta sama sai bi Allah mabuwayi mai daukaka. Kaga fahamidallah, Allah din shine maf'ulun bihi, annabiyu shine fa'il, nan an kaddamar da maf'ulun bihi ala al-fa'il. Fahamidallah azza wa jalla annabiyu sallallahu alaihi wasallam, mazala tasma fihi bi Allah subhanahu wa ta'ala, wa athna alayhi yayyabe shi din kuma nan sanin alhamdu shine al-wasf bil jamil, as-sana'u shi maka. Thumma qala, sannan sai yace, ma min shay'in lam akun urituhu, babu wani abu wanda ban kasance an nuna min shi ba, illa ra'aituhu, face na gan shi fi maqami haza, a wannan matsayin nawa, ma'ana daga cikin al'amuran alƙiyama. Babu wani abu wanda lam akun urituhu, wanda ba a nuna min shi ba, illa ra'aituhu fi maqami haza, har san da na gan shi a wannan matsayin nawa. Yace hakkal jannata wan nar, har aljanna da wuta inda aka nuna masa lokacin da yake sallah. Har ma zuwa ne a jiti yana sallan yayi gaba-gaba, sai kuma daga baya ba aka ce mun ga kai gaba-gaba, yace aljanna aka nuna min, sai na kai hannuna zan tsinko nonon dibino, sai kuma sai aka nuna min wuta ne baya. Ko mi san da aka nuna masa, wato kisfewan rana alama ce ta tashin alƙiyama, kuma akwai tashin hankali a ciki, shi yasa aka yi ta nuna masa al'amuran tashin alƙiyama a lokacin da ya sallah ne. Sannan sai yace fa'uhiya ilayya, an mini wahayi, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annakum tuftanuna fi quburikum, cewa za a fitinar da ku a cikin kaburburanku. Me fitinarwan? Za a jarrabe ku a cikin kaburburanku. Me jarraban? Za a muku interview a cikin kaburburanku, za a muku tambayoyin kabari guda uku, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, shine fitinan kabari kenan. Kanyo te yace Allahumma inni a'udhuka min fitnatil qabri, Allah yana neman tsarin ka daga fitinan kabari, ina neman tsari daga tambayoyi da za a masa kabari. A bar shi ya haye kawai ba sai an tambaye shi ba, don tashin hankali ne. Ko tambayoyin duniya ma na jarraba, akwai tashin hankali a cikinsu, ballantana kuma na kabari. Saboda haka za a jarrabe ku a cikin wato kaburburan, kuma ana za a yi muku tambaya a kaburburan, kamar yadda karshen hadisin zai fasa. Ya zo a hadisai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in aka binne mutum, wa'inda ma suka binne shin ba za su bar wurin ba, yana jin karan takalminsu, sai mala'iku guda biyu sai su zaunar da shi, sai masa tambayoyi guda nawa, guda uku, kamar yadda ya tabbata hadisin Tirmidhi. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, waye annabinka, abun nan waye ubangijinka, menene addininka, wane annabinka, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zamu karanta a gaba. To kaga wannan shine fitinan kabarin kenan, wato jarabawa ta kabari, wannan babban al'amari ne. Wannan kuma ba shine azaban kabari ba, azaban kabari kuma yana biyo bayan fitinan kabari. Idan aka fitini mutum a kabarin sa, mana aka tambaye shi ya kasa ba da amsa, to sai azaban kabari sai ta biyo baya. Za mu bayani ta gaba. In ya amsa kuma ni'imar kabari sai ta biyo baya. Saboda haka azaba ko ni'ima tana biyo bayan fitinan kabari. Wato tambayoyin da za a maka, in ka amsa ni'ima, idan baka amsa ba kuma sai ya zama ni'ima. Wato azaba kenan. Manzo Allah kuma yana tabbatar da wannan, yace in abunnan fa'uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, za a fitine ku a kaburburanku, za a jarrabe ku, za a muku tambayoyi, mithla misalin aw qariba, ko kusa da. Yace la adari, ban sani ba, ayu zalika qala asma'u, shi mai ruwan hadisi ne, ban san mecece asma'u, menene asma'u ta faɗa ba, mithla tace ko qariba, sai yace min fitnatil masihid dajjal, daga fitinan masihud dajjal. Wato imma asma'u tace فأوهي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال. كوكما قريبا من فتنة المسيح الدجال. أو تروان قريبا من فتنة المسيح الدجال بالتنوين. تنا شكا أسماء ونتفرع مثل كو قريبا. فتنة كم تكبرين إنم فتنة دجالني. كوكما تهاكسة فتنة دجال. ما فتنة دجال؟ دجال يزو دنيا دي تشي ألاني. Shi ne ubangijinka, in ka yadda shi ne Allahn ka ɓata ka yi ridda, wutan jahannama za ka tafi. In ba ka yadda ba kuma ka kafurce masa, ka ce Allah shi ne ubangijinka, sai ka tafi aljanna. To kaga duk tambayar ne. To shi ma wannan haka na cikin kabarin, in ka amsa Allah shi ne ubangijinka, manzo Allah ta sa shi ne annabinka, musulunci shi ne addininka, sai ka tafi aljanna. In ka kasa amsawa kuma za ka tafi wutar jahannama. Allah ya tsare mu daga wutan jahannama. Shi yasa nan yake misila aw qariba, kamar yadda ya faɗa wata riwayan, qariban min fitnatil masihid dajjal, ko mithla fitnatil masihid dajjal, ko ka ce qariba bighairi tanwinin ala niyyatil idafati lafzan wa ma'na, ka ga ce qariba min fitnatil masihid dajjal, kai niyyan idafa ne, ai qaribal fitnati min fitnatil masihid dajjal, sai ka shafe al fitna din. Saboda haka shi yasa baka masa tanwini ba, saboda kainiyan idafan lafzan wa ma'anan, kamar lillahi al'amru min qablu wa min ba'du, ai min qabli zalika wa min ba'di zalika, sai aka shafe mudafun ilayhi din. Sai abun nan za a fitine ku irin fitinan dujjal. Dujjal shine sharru ghaibin yuntazar, wato wanda baya, mafi sharrin wanda baya nan kuma ana jiran sa zai zo kafin duniya ta tashi zai zo. Mun yi bayani sa karatutukan mu a baya, wannan muka yi na mizbahu salik ba sai mun maimaita ba, an ambace shi almasih liannahu yamsahu al-arda biqadamaihi fi 40 yawman, a cikin kwana 40 zai shafe kasa, ma'ana zai zagaye duniya gaba daya a kwana 40. Wasu sun ce saboda haka ne, wasu kace kuma ace masa almasih liannahu mamsuhu al-ain al-yumna, saboda idon sa na dama a shafe yake, baya gani, yayi gumburo baya gani, shi yasa aka ce masa almasih. Almasih bi ma'ana almamsuh, abun shafewa. Annabi Isa kuma ya ce masa almasihu bi ma'anar al-masih, ismul fa'il, li'annahu yamsahu al-abrasa ko al-akmaha fayabra'a bi idhnillah, yana shafa makaho sai warke, in ya shafa kuturu sai warke da hannunsa. Shi Annabi Isa alayhi salatu wassalam, shi sa Annabi Isa ke ce masa masihu al-khairi, masihu ne na al-khairi, amma abun nan dujjal kuma masihu sharri ake ce masa, wato masihu sharri ne shi, yana fadda jama'a ne. Yanzu za a ce wa mutum ma ilmuka bi hadha ar-rajul, me za ka faɗa dangane da wannan mutum, dangane da wannan mutum, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa amma al-mu'minu, amma mu'mini wanda yake da tataccen imani, yayi imani da Allah subhanahu wata'ala yanda ya kamata, aw al-muqinu, ko wanda yake da yaqini a cikin imanin sa babu kokonto, don duk mai kokonto a imanin sa munafiki ne, bai da imani, sai kana da yaqini a zuciyanka, sannan nan ne imaninka ya tabbata. sai zan an ce al-muqinu ko al-mu'minu bi ma'nan wahid duk ma'anar sa ne mu'mini mai cikakken imani yace la adari bi ayyihima qalat asma'u mai ruwan hadisi ne yace ban sani ba asma'u mai ta faɗa ko cewa ta yi amma al-mu'minu fa amma al-mu'minu tace ko fa amma al-mu'minu mu'mini ko mai yaqini ya imani sa tace duk ɗaya ne fa yaqulu shi mu'mini sai yace huwa muhammadun rasulullah shi annabi muhammad ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce muhammadu rasulullah ka yi imani shi ko wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'anarsa wato ati'uhu fima amara wa naha wa usaddiquhu fima akhbara wa alla a'budu allaha illa bima shara duk abin da yace ne zan yi abin da yace na bari zan bari kuma duk labaran da ya bayar na gai wuta shi alkiyama da labaran ba duk zan yadda da shi kuma ba zan bauta Allah ba sai da abin da ya shar'anta mana sai da abin da manzala ta sama ya zo da shi wannan shine ma'anan ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma idan ka ce shi manzon Allah ne kuma baka bin sa baka masa da'a ko in yace ka bari baka bari ko in ya faɗi labari ka ce ƙarya ne ko kana bautawa Allah ta'ala yanda kai kaga dama ko ne tsara maka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan baka yi imani cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai zace kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda ya ki sabai suka cewa zai ki shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mini da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ya ki ya shiga aljanna saboda haka kenan dole ka masa da'a idan ka yadda shi manzon Allah ne kuma ka bauta Allah a bisa yanda ya tsara ya zo da shi sannan sai yace ja'ana bil bayyinat sai mu'mini yace ya zo mana da hujjoji wato su ne mu'jizozi wanda suke tabbatar da annabtansa shine al bayyinat haka wasu yawan malamai suka fassara ja'ana bil bayyinat ja'ana bil barahin wad dalail wal mu'jizat allati tadullu ala sidqihi fi ad'a'ihi an-nubuwah ya kuma da hujjoji ma'ana mu'jizozi wanda suke nuna lalle da gaske ne shi annabi ne mu'jizozin sa suna da yawa sun kalubalance shi wata ya tsage kuma yayi addu'a watan ya tsage guda biyu bayan ya kai daren 14 ya tsage rabi ya fadi akan wannan dutse rabi ya fadi akan ɗaya dutsen suka ce za su yi imani an yi haka amma hakan bai sa su yi imani saboda haka mujojin sa suna da yawa ruwa ya kukkuga tsakanin yaƙunsa ya yi taufiyo abinci ya ciyar da mutane 1,000,000 saboda haka manzala ta salama dalilai da suke tabbatar da annabcinsa suna da yawa ko kuma bil bayyinat ya zo mana da ayoyin alkur'ani hujjoji masu nuna cewa shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan wal huda ya zo mana da shari'a haka mu'mini zai faɗa fa ai shi manzon Allah ne ya zo mana da hujjoji ga alqur'ani ga hadisansa ya zo mana da shari'a wanda take cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yake wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba kan shari'ar manzon Allah yana kan bata ne to da aka ya zo mana da shari'a menene shari'a shine alqur'ani da sunnoninsa in ka rike su kana kan shari'a in ka kauce musu kuma baka kan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka kan tafarki madaidaici wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wani ta'ala ya ce wa manzon Allah tabbas kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici babu yanda za ya zama kana kan tafarki madaidaici sai in ka bi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaka cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdin min ba'd ku riko da sunnata da sunnan khalifofina Abu Bakar da Umar da Usman da Ali kuma yake ka shaidin kada a kirkiri wani abu a addini a danganta addinin ba shi yazo da shi ba yace iyyakum wa mudathatil umuri fa inna kullu mudathatin bid'a ku dena kirkiro abubuwa a cikin addini ko a kirkiro kuna yi domin duk wanda yayi wannan yayi bid'a ko ce bid'a kuma bata ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani abu ba mu muka ce ba addini za a miyar masa ba za a karba ba sai yace fa ajabnahu mun amsa masa mana mun amsa masa da yazo mana da shari'a din wattaba'nahu kuma mun bi shi kaga ka amsa shine ka yadda haka abun yake sannan kuma ka bi saboda haka imanin ka ba zai cika ba sai ka amsa wa manzala ta sama, ka sallama masa, ka miƙa wuya, duk abin da ya zo da shi gaskiya ne, sannan kuma sai ka bi shi, shine ma'anar ka yi imani da shi. Fa adamnahu, muka amsa masa, wattabanahu, sannan kuma muka bi shi. Amma in baka bi shi ba, to me amfanin amsawa? In baka amsa masa, baka yi imani da shi ba. Shi yasa hadisin da muka karanta a baya, hadisin bi ma'udinu sa'ala ba, ya zo manzo Allah in tabi yake tambayarsa dangane da rukunin abun nan, arkanul Islam, rukunin musulunci, ina haɗa ka da Allah, Allah ne ya aiko ka ya faɗa, Allah ne ya ce ka mu yi sallah, duk aka gama sai ya ce na yi imani da duk abun da ka zo da shi gaba ɗaya. Saboda dole sai ka yi imani da duk abun da manzo Allah ya zo da shi, shine ka yi imani da shi. Amma kai imani da wani ɓangare, ka bar wani ɓangare, wannan ba imani ba ne. A fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati. Saboda haka in ka ce za ka riƙe wani ɓangare, ka bar wani ɓangare, to wannan kuma ka ɗauki ɗabi'a ta irin ta Yahudu, za ka ƙasƙanta a nan duniya, sannan a lahira kuma akwai azaba mai raɗaɗi tana jiranka. Me ƙasƙancin da mutum zai samu a duniya shine ba za ka iya kare kanka ba. Idan ka ce bidiyoyi za ka runguma su ne addininka, in aka ƙalubalance ka ba ka iya kare kanka, sai ka ƙasƙanta. Amma in ka bi sunnar manzala sassana, kana da ƙwarin gwiwa wajen addininka, kana da nishaɗi, kana da kazar-kazar, kana cikin farin ciki, kana ɗa'a. Amma in bidiyoyi ne kuma a cikin tashin hankali kake, ko kana yi ɗin dai a tsorace kake yi, sannan aka ƙalubalance ka ba za ka iya kare kanka ba, za ka ƙasƙanta kuma kana cikin damuwa da tashin hankali. To kaga haka ne wanda ya ɗauki wani ɓangare na shi sama, ya bar wani ɓangare ɗin. Saboda haka sai mutum ya ce mumini abin da zai faɗa kenan, zai amsa wannan sai ya ce huwa muhammadun, shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa asa uku. To a sai kenan wannan amsan ba za ka iya ba da ita ba, sai ka yi imani da dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Shi yasa da ya ce huwa muhammadun rasulullah, sai ya ce ja'ana bil bayyinati wal huda, ka yadda abin da ya zo da shi gaskiya ne, sannan ka amsa masa. Fa ajabnahu, sannan fattaba wattabanahu, kuma ka bi shi akan abin da ya zo a kai, ka yi aiki da sunnansa, ka ɗabbaka addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya koya wa al'ummarsa. In kana haka sai ka amsa tambayan, in ba ka yi ba, ba za ka amsa ba. Don idan ka amsa ma za a karyata ka, za a ce karya kake yi, baka bi shi ba, baka amsa masa ba, baka yi imani da abin da ya zo da shi gaba ɗaya ba, shikenan sai a karyata ka. To kaga ba ra ma ka iya ba da amsan ba in ba ka yi aiki ba. Saboda haka sai ka yi aiki da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Me yasa mutum bai zai ba da amsan ba? A nan duniya kila yana cewa annabi Muhammad manzon Allah ne, ya zo da shirya waye. To idan ba ka yi aiki da shi ba, ranar kiyama an zo ana tambayan ka mantawa za ka yi, sai ka manta da amsar gaba ɗayanta, ko ka haddace ta ba za ka iya ba da amsa ba. Shi yasa yanzu ilimi yana zama in ka yi aiki da shi, in ka karanta hadisi sai ka yi aiki da hadisin ko sau ɗaya, shikenan ba za ka manta da hadisin ba. Amma in ba ka yi aiki da shi ba sai ka manta da shi. To haka nan addini nan in ka aikata shi a aikace, to in ka je lahira za ka ba da me? Za ka ba da amsa. Amma in baka aikata aikace ba kuma za ka samu matsala, za ka manta da abun da ka sani ne, kamar da za mu karanta a gaba. Sai ce fa yuqalu, sai a ce masa nam, ka yi bacci, salihan, kana mutumin kirki, nam salihan, wato kana abun ni'imtawa. Idan mutum ya ba da wannan ansan, sai a ce ka yi bacci, kai mutumin kirki ne, kai bawan Allah ne. Qad alimna in kunta lamuqina bi, tabban mun sani dama kana da yaqini da wannan ansan, ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kana da yaqini a bisa wannan amsa ne, shi yasa ka ba da amsa. To da haka sai ya zamana za a ce bacci, bacci na jin daɗi. Ya zo wata ruwaya, namna matal arus, kai bacci irin baccin ango, allazi la yuqidhu ahabbun nasi ilay, ba mai tada shi sai mafi soyuwa gare shi shine amaryarsa. Saboda haka bacci ne mai daɗi da mutum zai, saboda ni'iman kenan ta fara shigowa. Mun ce dama ni'iman kabari tana biyo bayan amsa tambayoyin kabari, sai fitinan ta zo, ni'ima ta biyo baya. Za mu zo kan wasu ni'imomi. Ya ce wa ammal munafiqu, amma munafiki kuma, awil murtabu, ko kuma mai shakka a imaninsa, ya ce la adari, ban sani ba ayya zalika qalat asma, wane ne asma ta faɗa? Cewa ta yi munafiki ko mai shakka, duk ma'anar da ya ne, da yi munafiki shi ne mai shakka a imaninsa. Yau mumini, gobe ba mumini ba, a zahiri mumini, a baɗini kuma kafuri, saboda shakkan da yake na imani. To shi ba munafiki, a wasu hadisan kafuri, sai ka ji fa yaqulu, sai ya ce la adari, ban sani ba. wannan fa ba munafiki ne ko kafiri kawai har fasiki har wanda bai aiki da addini nan ba shi ma zai ce ban sani ba la adari ban sani ba sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu naji mutane suna fadan wani abu ne sai na fadi abu haka zai ce ban sani ba naji mutane suna fadan wani abu sai na fada to kaga me yasa bai sani ba a nan duniya da zaka tsare shi zai gaya maka waye ubangijin ka zai ce Allah waye wannan waye annabi Muhammad zai ce manzon Allah ne yazo da shari'a amma a lahira kuma da aka tambaye shi sai ce bai sani ba bai aiki da abun bane sai manta gaba daya sai ya manta kwata kwata yanzu munafukai ba suna cewa abinda idza jaakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kaga suna zuwa su cewa manzo Allah sun yi imani da shi manzo Allah ne amma a kabari kuma an tambaye su ba za su iya bada amsan ba saboda dama kariya ce sai kai aiki kafin ka iya wato bada amsa din saboda haka sai mutum yace ban sani ba yace ban sani ba naji mutane suna fadan wani abu sai ni ma na fada saboda haka kenan ya bi ne kawai bai san me yake fada ba saboda haka sai wannan abun sai zai masa matsala hadisi ya tabbata a cikin Tirmidhi daga Barra Barra bin Azib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara fadin Allah subhanahu wataala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ta'ala yana tabbatar da muminai yana tabbatar wa muminai magana tabbatacciya a nan rayuwar su ta duniya da lahira wato in kai mumini ne kamar yadda a nan duniya kake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka imani da Allah ka imani musulunci shine addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to a lahira ma za a tabbatar maka da wannan maganan don kai aiki da ita a duniya shine ma'anar Allah yana tabbatar da muminai wanda suka yi imani da magana tabbatacciya a nan rayuwar su ta duniya da kuma a lahira saboda haka sai zamana kenan a nan duniya suna fada sun yi aiki da shi sun yakin da shi a lahira sai Allah ya taimake su sai su tuna amsar sai su bayar to sai manzo Allah ta mace wannan fil qabri a cikin kabari ne idza qila lahu in aka ce masa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka man rabbuka waye ubangijinka waye abun bautanka sai ce Allah shine abun bautana sannan wa ma dinuka menene addininka sai ce Allah wa abun da sai ce musulunci inna dina indallahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci sannan wa man nabiyuka waye annabinka sai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga riwayar Bukhari da Muslim ta takaita mana akan me tambaya guda daya shine man nabiyuka waye annabinka to amma riwayar Tirmidhi anan ingantacciyar riwaya duka tamboyi guda uku man rabbuka waye ubangijinka waye abun bautanka waye halitta ka in kai mumin ne sai ka ce Allah shine ma'ana Allah yana tabbatar da muminai a bisa maganan da suke a duniya a lahira ma tabbatar da su akan ta me addininka sai ka ce addinin musulunci sannan waye annabinka sai ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yake wannan kuma ya inganta da abun da isnadi ingantacce hadisin Tirmidhi kenan tambayoyin kabari guda nawa ne guda uku ne kawai guda uku ne man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka babu wani banda wannan shine kawai ya inganta Bukhari da Muslim sun kawo man nabiyuka Tirmidhi ya kawo da sauransu sun kawo man rabbuka wa ma dinuka to zaka kwaya ukun nan ne kenan ba za a ce waye babanka ba ko ba za a ce waye mahaifiyarka ba ba za a ce ina ne alqiblanka ba ina ji wannan da suka karanta qawaidi sun fahimci me nake nufi ka karanta wa idza mata al-abdu wa za a ce wa man abuka yake ce annabi adam wa man ummuka hawwa wa ma qiblatuka yake ce al-kabatul musharrafa kaba ne alqibla ta ai ta tambaya tambayoyin da ina ji sun fiya kamani na manta da alari ai qawaidi ai ta tambaya duk ba ma azalallahu bi hamin sunnah wayannan sune suke da hujja ingantattu waye ubangijinka menene addininka waye annabinka sune kawai wanda ya inganta za a tambaye ka amma ba za a tambaye ka babanka da mafiyarka da zakillanka ba ko makamancin wannan sannan kuma ba za a tambaye ka man shekuka ba bara ce wai shekinka ba kuma saboda ba ce abi shehi ba an ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi addini musulunci wannan abu ba guda uku sune me sune addini sune kuma za a tambaye ka kinan rayuwarka ta addini gaba ɗaya ta musulunci ka san waye Allah ka san menene addininka ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai riko da su wani abubuwa guda uku ka rike Allah ka rike musulunci ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne addinin gaba daya kuma su za a tambaye ka a kabarinka amma ba za a ce waye shehinka ba kuma ba za a ce man waliyuka ba ba za a ce waye waliyinka ba saka ko baka da wali baka da shehi zaka shiga aljanna in dai ka rike Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike addini don su ne za a tambaye ka a kabari saboda haka wannan kuma su ne sahabbai suka rike da tabi'i da tabi'u tabi'ina a zamanin su babu wani abu da aka rike sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai addini musulunci magana ta kai addinin musulunci kuma yana cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko su ne tambayoyin kabari idan baka amsa su ba zaka sha bone zaka sha duka wajen mala'iku za su buge ka zaka sha wahala in ka amsa su kuma ka ji dadi to kar ka shagala da wasu abubuwa daban wanda ba za a tambaye ka a kabari ba ka shagala da abubuwan da za a maka tambaya akan su a kabari yato ani malami bawon Allah ya littafi guda al-usulus salafa wato asali guda uku sai kawo man rabbuka ne da madinuka da mannabiyuka sai bayanin su saboda su ne za a tambaye ka in ka rike su ka rike addini ina fatan muna fahimta ya zo a sunan na abi dawud hadisi ingantacce ce idan mutum aka sashi a kabarin sa mala'iku guda biyu za su zo masa sai su zaunar da shi sai su ce masa man rabbuka wa madinuka wa ma hadha ar-rajul kaga tambayoyin guda uku ne man rabbuka wane ne mahalicinka Allah ta'ala saboda kai kokari ka san tauhidi in ka san tauhidi ka san Allah sannan wa madinuka menene addininka ka san shari'a ka san aqida shine ka san addini sannan wa hadhar rajul alladhi bu'itha fikum wane ne wannan mutumin da aka aika muku shine wa man nabiyuka wanda Imam Tirmidhi ya kawo da kuma ma za ta kulu fi hadhar rajul wanda wato ainihin Bukhari da Muslim suka kawo me zaka faɗa dangane da wannan mutumin da aka aika muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san waye manzon Allah ka san darajarsa ka bi shi ka bi sunnarsa shikenan idan mutum bawan Allah ne mutumin kirki sai ya ce huwa rasulullah shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi dama ya bada wannan amsa ne to idan fa ya faɗi wannan amsan fayunadi munadin minas sama an qasada abdi sai wani mai shede ya kira daga sama yace bawana yayi gaskiya annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bawana yayi gaskiya sai ce fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatihi min rihiha min ibiha wa rihiha fayusaw alayhi fi qabrihi madda basarihi aw ta riwaya 40 sana wa ta tafiya shekara 70 sai ce fa afrishuhu min aljanna ku sa masa shumfudin aljanna a kabarin sa da a cikin turbaya kuka je kuka me kuka tsaga kuka sai cikin kasa sai ce to in ya amsa wannan tambayar sai ce a sa masa shimfuda na aljanna sannan wa ajbisuhu min aljanna ku sa masa tufafi irin na aljanna sannan waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa daga kabarin sa har zuwa aljanna fayatihi min rihiha wa dibiha sai dinga jin kanshin aljanna da abuwa na jin dadi na aljanna suna zuwa masa har kabarin sa sannan wa yusawlau fi qabrihi madda basari a bude masa iya ganin idon sa da mai dan kunci yanzu ya zama mai fadi kisa ka ce wa kullu man mata faqad qama qiyamatu ko baka mutu ba za ka shiga aljanna in kabarin ka yana da kyau alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nar kabari imma zama dausayi na aljanna ko kuma ya zama rami na wuta saboda haka kawai shikenan sai ya zama na ka shiga dausayin aljanna tun baka mutu ba a cikin kabarin ka in ka iya bada wannan amsa to kaga wannan shi mutumin kirki kenan amma wanda yake kafiri ko munafiki ko wanda bai rike addinin sa ba shi kuma idan aka ce masa aka masa wannan tambayoyin ma hadha rajul ladhi bu'itha fikum menene waye wannan mutumin da aka haiku a cikin ku sai ce shi bai sani ba sai ce la adari sai kama ha 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 la adari la adari ban sani ba naji mutane suna faɗa abu na faɗa sai ka saba da ansa ina wayyo wayyo sa wannan hadisin sai ake abun nan fana fa yunadi munadi min sama an qad kadhaba abdi bawa na ƙarya sai ce fa afishuhu min an-nari wa albisuhu min an-nari waftahu lahu baban ila an-nari fayatihi min harriha wa samumiha fayudayyiqu alayhi fi qabrihi hatta takhtalifa abla'uhu amma ta shimfuda na wutan jahannama a sa masa rigar wuta a bude masa kabarin sa har ya hango wutar jahannama daga inda yake sai ya zama tururin wutan jahannama da zafin wutan jahannama yana shiga cikin kabarin sa sannan a kuntata kabarin har sai haka karkarin sa ya saba wannan kashin nan ne ya dawo nan nan ne gefe ya dawo nan saboda azaba kawai bai rike Allah ba bai rike manzala sa sama bai rike addinin sa ba shi yasa bai zai iya bada amsa ba a wata riwaya mala'iku su dinga dukan sa da guduma suna dukan sa suna cewa la daraita wala talaita baka sani ba baka ji ba kuma baka sani baka sani ba baka bi ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana dukan sa da guduma hadisi yace kowani abu yana jin karar da yake yi sai mutun da aljanda zasu ji zasu faɗi su suma saboda azaban kabari babban masifa ne shi yasa manzon Allah yace walau da Allah ta dafanu la da'utu Allah an yusmi'akum allazi asma'u min azab alqabr ba don kar ku ki bunne junanku ba don kada dan uwan kai mutu ka ki zuwa ka bunne shi ba manzon Allah yace da sai roki Allah ya sa ku dinga jin azaban kabari yanda ake yin azaban kabari inda zaka ji zaka fadi ka so mai dan uwan kai mutu ba za ka kai shi kabari ba don zaka yi tunanin ko shi ma za a masa azaba to sai bu aka hana mu ji amma duk wanda ya cancanci azaban ana yi masa shi kuma kubira an lam yuqbar an sa shi a kabarin ko ba a sa shi ba don fir'auna bai da kabari amma bangi ta laye annaru yu'raduna 'alayha quduwan wa 'ashiya safi dai mu ana masa azaba amma kuma bai da kabari gawan sa a fili take amma ana masa azaban kabari saboda rayuwa ce ta barzakhu da zaka je ka tona kabarin ba zaka ji azaban ba in mai ni'imar ne ba zaka ji ni'imar ba yanda aka fada dakin in ka je kai ba zaka ga saboda ba rayuwa ce irin ta duniya ba inda zaka gani da sai zama rayuwar duniya baka rayuwa kala uku akwai ta lahira ai ta duniya wanda ka sani akwai kuma ta kabari ta barzakhu wanda zaka je ka santa nan gaba sannan kuma akwai rayuwar lahira ita ma tana jiran ka kowace kuma kalanta daban ne wannan shine abin da yake jiran mutane wa'annan tambayoyin guda uku sune suke jiran mutane kowa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kai kokari ka san Allah ka san addinin ka ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai riko da Allah da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu tsira gobe kiyama ka iya bada amsan waɗannan tambayoyin domin ka shiga ni'ima amma in ba haka ba kuma fa mutun zai shiga azabar Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu daga azabar sa samu tsaya nan insha Allah sai sati mai zuwa mu ci gaba wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته